Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Hakika bangaren lafiya a Najeriya na fuskantar kalubale da dama, kama daga karancin likitoci sakamakon ficewar kwararrun likitocin kasar zuwa kasashen ketare don samun albashi mai kyau ko tagomashi, karancin asibitoci da marashi ko kuma karancin kayan aiki da sauransu. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai ji daga bakin ministan lafiya na Najeriya Dr. Muhammad Alfati, inda ya bayyana cewa duk da cewa akwai likitoci da sauran jami'an lafiya sama da 400, amma akwai bukatar ƙari. Ya kuma ce bangaren lafiya sai ya samu haɗin kan dukkan masu ruwa da tsaki domin ya gyaru. Ya kuma yi alƙawarin yin aiki don kawo sauyi a bangaren. A hirarsu da abokin aiki na Nasiru Adamu El-Hikaya, ga kuma yadda hirar tasu ta kasance.
Harkar lafiya harka ne wanda ya shafi kowa da kowa, shi ya shafi yara, mata, maza, manya, dattijai da kuma al'umma gabaki ɗayanta. Idan babu lafiya, to ko babu zama lafiya. Kuma shi harkar lafiya shi ne sila na arziki, don in ba lafiya ba za ka je gona ba, ba za ka je aiki ba, ba za ka je karatu ba. Hakika harkar lafiya a Najeriya akwai matsaloli da suka addabe ta, wanda shi ya sa shi shugaban ƙasa sanin amfanin lafiya a cikin gina ƙasa ya gayyace mu, ya ce mu shiga cikin gwamnatin shi mu kokarin bunƙasa harkar lafiya yadda al'ummar Najeriya za ta amfana da abubuwan da gwamnatin shi take yi ta gyara hanyoyi na samun kulawa da lafiyarsu, kamar hanyoyi na magani da asibiti na shaka tafi da kuma asibitoci wanda suke ƙarƙashin gwamnatocin jihohi ma da kuma gwamnatin da suke ƙarƙashin gwamnatin tarayya, da su rigakafi na yara daga annoba da suke damun al'umma, da cututtuka wanda za a iya magance su kamar su malaria da suke damun yara, da kula da mata masu juna biyu da masu cututtuka irin su diabetes, hypertension da sauransu. To waɗannan dalilan ne yasa shugaban ƙasa ya ce mu zo mu canja yanayin tafiyar da harkar lafiya a ƙasar don a bunƙasa ta domin al'ummar Najeriya ta samu sauƙi. Kuma abinda muka kuzura yi kenan, shi muka fara, kuma insha Allah za mu yi nasara akan idda wannan manufa, amma sai in mun yi tare da gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumomi, domin shugaban ƙasa shi kadai ko gwamnatin tarayya ita kadai ba za ta iya gyara lafiyar Najeriya da kanta kadai ba. Dole sai gwamnatocin jihohi sun haɗa gwiwa da mu da kuma ƙananan hukumomi da shugabanni na al'umma, iyayen ƙasa, su fahimci cewa to lalle haɗa kai domin a gyara lafiyar al'ummar Najeriya da muhimmanci.
Ka ce akwai kamar ma'aikatan lafiya kusan 400 a Najeriya. In mutum ya ji zai ɗauka cewa watakila ma Najeriya ma ba ta buƙatar wasu likitoci, shin ya lamarin yake ne?
So ma'aikatan lafiya kala-kala ne. Akwai likitoci ƙwararru wanda su kaɗan ne daga ciki. Akwai wanda suke da sani na hakan magani, wato pharmacist kenan, su ma kaɗan ne daga ciki. Akwai dubbai na waɗanda su ungozomami ne da nurses, su ma ma'aikatan lafiya ne. Akwai ma'aikatan lafiya na community, watan community health workers, community health extension workers, wanda sun kai su kansu kusan 80,000 su kaɗai, banda kuma wasu wanda suke taimakawa aikin lafiya a asibitoci daban-daban na ƙasar nan, su ne in haɗa su jimla za su kai mutum 400 ko ma fiye. To amma in an ga yawan al'ummar Najeriya kusan mutum 220,000,000, waɗannan ma'aikatan lafiya ba su isa ba, musamman wanda suke ƙwararru. Akwai buƙatan wasu a ƙara su, a ƙara bunƙasa ilmantar da su ta makarantu yadda za mu samu ƙwararru su yi aiki a fannin lafiya a ƙasarmu. Ba kawai likitoci ba, hadda wasu sassa na aikin lafiya ya zamanto cewa akwai ingantun mutane maza da mata, nan ne harkar lafiyar Najeriya ta bunƙasa. To abinda muke kuduri shi ne mu ga cewa an gyara wannan tsari, ya zamanto cewa ma'aikatan lafiya sun samu dama, sannan kuma sun yi aikin da ya kamata da suka koya da suke so su yi. Kuma ba wanda zai shiga aikin lafiya, ma'aikacin lafiya, wanda baya so ya taimaki al'umma. Saboda haka waɗannan wanda suke aiki a Najeriya a duk lunguna-lunguna na ƙasar nan, muna alfahari da abin da suke da ƙoƙarinsu duk da wahalhalu da ake ciki. Mun san cewa wani wurin ba sauki a ciki, amma duk da haka suna jajirce suna yi. To gwamnati na murna da abin da suke yi, kuma Allah ma zai saka musu da alheri domin abubuwan da suke wa al'umma.
Akwai wata matsala da in mutum ya yi rashin lafiya, inda yana da hali to zai nemi dalolin nan ko ina a duniya sai ya shiga domin ya samu lafiya, daga masu zuwa London, na san yanzu akwai wasu ma masu son zuwa India, Masar. Shin akwai hanyar da za a bi a rage irin wannan ya zama mutane za su iya samun magani daga cikin gida?
In Allah ya yarda, za mu bunƙasa shugabanci na asibitoci da suke rashin gwamnatin tarayya, kuma tare da aiki da jihohi su ma su bunƙasa harkokin asibitocinsu, da kuma wanda suke zaman kansu private sector su ma a kawo su su gina waɗannan asibitoci wanda suke da inganci kamar yadda ake samu a wurare. Muna da niyya, in Allah ya yarda, ya zama to gwamnati ta ƙara bunƙasa asibitoci, manya-manyan asibitocinmu a ƙasar nan, ya zama to cewa akwai ƙwararru da suke shugabantansu da kuma suke aiki a cikinsu, da kuma akwai kayan aikin da kuma dama na yin amfani da kayan aikin don a biya wa mutane bukatunsu. Akwai tsari na health insurance da aka sa wanda za a ƙara bunƙasa shi domin al'umma ta samu rangume wajen biyan asibiti, musamman waɗanda ba su da hannu da shuni, wanda suke da mabukata. Kusan akwai vulnerable groups fund wanda zai ɗauki kusan mutum 50,000 kowane jiha a taimaka musu da tallafi na kulawa da kuɗin biyan magunguna da abubuwa na asibitoci domin su samu sauƙi. To duk wannan tsare-tsaren yanzu shi muke yi nan ba da jiwa ba, in Allah ya so ya yarda, al'umma za ta fara ganin tasirin wannan abubuwan duk da abun da yawa, amma in aka yi ɗan yi haƙuri nan ba jiwawa ba, za a ga amfanin waɗannan tsare-tsare da ake cikin yi a yanzu.
Kace sai mutum bayan ya fita wajen sai je ya samu ma watakila likitocin ma a yan Najeriya ne ma a can ɗin ma suke aiki. To yin haka ne, waɗannan mutane za a gayyace su su dawo ne, ko za a sake sa wasu a nan su ƙware su zama irin masu fita waje?
Dole a yi biyu. Dole a ƙara gina wasu daga cikin da suke makaranta, matasanmu samu ilimi mai inganci don su shiga fannin lafiya. Sannan kuma idan aka gyara asibitoci da kayan aiki, waɗanda suke wajen ma ai za su ƙoƙari su dawo gida, tunda ba inda ya fi gida. Na je ƙasashe daban-daban, amma da dama ya zo a zo a yi aiki a gina ƙasa ana dawo. To waɗanda suke can ɗin ma yanayi ne, in ya canja, in Allah ya so ya da su ma za su dawo. Amma duk da dawowar nasu dole kuma bunƙasa wanda suke gidan, su ma su samu irin daman na gina fahimtarsu akan aikin da kuma daman aikin idan sun zo asibitocinmu a ƙasar nan.
Magunguna da ake shigo da su waje, kusan kace fiye da kusan kashi 90 cikin 100 na magunguna daga waje ake shigo da su, amma in Allah ya yarda za a fara yin magungunan nan da yawa daga cikin gida. Yi mana ƙarin haske.
To ƙasarmu Allah ya albarkace da al'umma da damammaki da yawa, amma ba mu yi amfani da wannan damammakin da kyau ba. Kaman misali magani da ake sha, yawanci magungunan da ake shigo da su ƙasar nan daga wasu ƙasashen duniya ai kawo su, wanda su ƙasashen nan ba su yi da komai ba. To a wannan tsari shi ne shugaban ƙasa da mu muka ce to ya kamata Najeriya ma ta fara yin nata magunguna masu inganci wanda za su kai matsayin da ake samu a ko'ina a duniya, yanda za su kiyaye lafiyar al'ummarmu, yanda kowace ƙasa take yin wasu da cikin magungunanta domin amfaninta. To mu ma ba wai sai an je wata ƙasa can nesa an kawo abin da zai kula da al'ummarmu ba. Banda magani na zamani, akwai traditional medicine namu wanda su ma zuwa a bincike su a ga amfanin da za su iya yi a irin tsari nasu, tunda ko ƙasashen Turawa su ma suna amfani da herbal medicine, amma sai an yi bincike a kai na tsarin kimiyya da fasaha a san ingancinsu, a san ya za a yi amfani da su. To waɗannan tsare-tsaren su za su ƙara haɓaka harkan sarrafa magunguna, sannan kuma za su kawo yanayin samun aiki wa matasanmu a ƙasarmu, da kuma arzikin ma da zai zauna a ƙasarmu. Ba kawai na magani ba, har da wasu abubuwa kamar kayan aiki a asibiti. Me zai sa gadon asibiti sai an je an so shi daga wata ƙasa, bayan muna da wanda su haɗa shi a nan ƙasar nan?
Akwai matsalar nan ta yawan yajin aikin jami'an lafiya. Zai wuya a yi shekara baka ji sun tafi yajin aiki ba. Wace dabara za ka yi ka sa su zauna su ci gaba da aikin nan, a ji shiru komai yana tafiya daidai?
To a ko'ina ka ga ana samun zazzaɓi, to ka bincika za ka ga akwai rashin adalci. To rashin adalci shi ne sila na zazzaɓi a yawancin ƙasashe, ko a yawancin sassa. Abin da muka fahimta shi ne cewa a cikin ɗan shekaru nan akwai alƙawura da aka yi wanda ba kafa su akan abin da za su yi ba. bangarori biyun da gwamnati da masu ma'aikatan lafiya ba su tsaya sun tantance sun yadda akan abu mai yiwuwa ba. To mun zo mun gaji wannan, ko mun zauna da ƙungiyoyin ma'aikatan lafiya daban-daban yanzu sun fahimce mu cewa dukkanmu ma'aikatan lafiya idan muka sa lafiyan al'umman Najeriya a gabanmu shi ne abu na ala a kanmu. To duk wannan bambance-bambance za mu iya sauƙaƙe tsakaninmu, za mu yi ƙoƙari mu yi kanmu adalci, ya zamanto cewa a yi fifiko domin tsarin aiki da buƙatan wani ya yi wani ɓangare na aikin, wani ma ya yi ɓangare na wani aikin, amma a haɗa kai domin a taimaka al'umma. Misali yanzu mace ta je aihuwa ta shiga naƙuda, jini ya tsinke mata, amma a ce ma'aikacin lafiya ce ba zai ganta ba, ai kaga bai yi adalci ba, wai domin shi ba biya shi wani abu nashi ba. To muna ga cewa ma'aikatan lafiya sun fahimci wannan buƙatan cewa ya kamata mu haɗa kai, kada bambance-bambancen mu zo ya taɓa rayuwar al'ummar mu.
Shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma anan za mu dasa aya a cikin shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, ni Hauwa Umar jagoran shirin ke cewa mu huta lafiya.
Ha ala rawa kuji.